الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وله إلى يوم التناد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا اللهم ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin manhajus salikina wa tawdihul fiqh fi din littafin wallafa al-sheikh abdurrahman ibn nasir al-sa'di alayhi rahmatullah karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci na juma'a na tunawa da malam abubakar mahmud gumi allah ya kafa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau mun waye gari daya ga watan Dhulqa'da shekara 1447 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan Afrilu watan hudu miladiyar shekara 2026 muna karatu a cikin kitabul jinayat wato littafin da yake bayanin hukuncen zubda jini ba tare da hakki ba jiya mun tsaya a fadin malam a ƙarshen hadisin da malam ya kawo hadithin Amru ibn Hazm wanda ya bayanin fasalin kasafin diya yau za mu tashi fadin malam wa yushtaratu fi wujub al-qisas kaunu al-qatil mukallafan wal maqtul ma'suma malam yace wa yushtaratu fi wujub al-qisas an sharɗanta cikin wajibcin kisasi kaunul qatili mukallafa kasancewar makashin wato wanda yayi kisan ya kasance mukallafi wal maqtul ma'suman kuma wanda aka kashe din ya kasance mai kariyar jini wa mukafi'an lil jani fil islam kuma ya kasance tsara ga shi mai ta'addancin a cikin musulunci war rizqi wal hurriyati haka a cikin kangin bauta da kuma yanci wannan batu da malam ya dauko karatu ne akan sharuɗan tsayar da kisasi a lokacin da aka yi kisa kamar yadda muka yi karatu a baya kisan nan yana iya kasancewa kisan ganganci na keta yana iya kasancewa kisa mai kama da kisan ganganci shine shifu amd yana iya kasancewa kisan kuskure bincike shi zai da ganin hali na abin da ya faru shi zai hukunta wanne iri ne kisa daga cikin wannan nau'in kisa guda uku to idan aka kai gaban hukuma suka yi bincike suka tabbatar da kisan ganganci ne shaidu suka tabbatar da kisan ganganci ne dukkan sharuɗan da ake bukata na tabbatar laifi suka cika dukkan abin da za su koru na rashin tabbatar laifi suka koru uzuri ya ƙare aka tabbatar da hukuncin kisan ganganci
to wannan tabbatar da hukunci kenan, shi ake cewa hukunci. An masa hukunci na kisan ganganci, an same shi da laifin kisan ganganci, an masa hukuncin kisa, wato kisasi. Domin shi ne abin da hukuncin kisan ganganci yake hukuntarwa, shi ne kisasi. To wannan hukunci kenan, saura maganar zartaswa. Domin yin hukunci daban, zartar da hukunci kuma daban. Idan ya tabbata cewa kisa na ganganci ne, kuma gangancin keta, kuma an masa hukuncin kisa a matsayin kisasi, to sai kuma maganar zartar da wannan hukuncin, kashe shi. To idan an yi mutum hukuncin kisa saboda shi ma ya kashe, to gabanin a zartar da kisasi a kansa, za a duba wasu sharuɗa kamar guda bakwai. Waɗannan sharuɗa idan sun cika, to sai a zartar da hukuncin kisasi a kansa. Ana iya samun kisan ganganci ya tabbata, ko da shaidu, ko da ikirari, wato amsa laifin shi mai kisan. Amma kuma zartar da kisasi ya zama bai yiwu ba, saboda rasa wani sharaɗi daga cikin sharuɗan da za mu karanta. So ba za a tsayar da hukuncin kisasi ba, sai idan waɗannan sharuɗan da za mu karanta sun cika. Ana ce musu shurutu istifa'il qisas, sharuɗan wato zartar da kisasi a kan wanda aka yi masa hukunci na kisan ganganci na keta. Sharaɗi na farko daga cikin waɗannan sharuɗa, malam ya ce kaunul qatili mukallafa, kasancewar wanda ya yi kisan mukallafi ne, kenan ya zama baligi mai hankali, shi ne ma'anar mukallafi. Baligi mai hankali, kenan kar ya zama yaro, kar ya zama mahaukaci. Ko da ya tabbata kisan ganganci ne, yaro ne ya yi kisan, bai balaga ba, amma ga shi nan dukkan sharuɗan kisan ganganci sun tabbata, kuma shaidu sun tabbata akan kisan ganganci ne. To amma kasancewarsa bai balaga ba, ba za a zartar da hukuncin kisasi a kansa ba, saboda gangancin yaro a mahangar shari'a kuskure. Duk yanda yaro ya yi ganganci, to ana ba gangancinsa hukuncin kuskure, saboda ba shi da cikar nufi, yana da tawaya a cikin niyyarsa, yana da tawaya a cikin nufinsa. Sannan haka idan mahaukaci ne, mahaukaci ya yi kisa, dama mai duka ne, mai barna ne, kuma sai abin ya zo da tsautsayi sai ya yi kisa, to kasancewarsa mahaukaci ba mukallafi ba ne. So idan ya tabbata cewa kisan ganganci ne, ga shi nan kamawa ya kwantar ya yanka tilas, ya tabbata kisan ganganci ne, ganganci na kisa, amma kasancewarsa mahaukaci, ba za a kashe shi ba da sunan kisasi. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce cikin Bukhari, rufi al-qalamu an thalathati, an dauke alƙalami daga kan mutum uku. Ana nufin alƙalamin laifi, anin na'imi hatta yastayqidha, an dauke alƙalami na takalifi daga kan mai bacci har sai ya farka. Wa anil majnuni hatta yafiqa, an dauke alƙalami na takalifi daga kan mahaukaci har sai ya warke. Wa anis sabi hatta yahtalima, sannan an dauke daga kan yaro har sai ya yi mafarki. don haka idan yaro ko mahaukaci suka yi kisa na ganganci to wannan kisa nasu za a dauke shi a matsayin kisan kuskure idan an dauke shi a kisan kuskure to hukuncinsa zai koma hukunci irin na kisan kuskure shine sai a koma maganar diya haka in yaro ne sai waliyin yaro waliyan yaro su biya diya in mahaukaci ne waliyan mahaukaci su biya diya ba maganar kisa ce Ibn Qudamah al-Maqdisi alayhi rahmatullah yana cewa la khilafa baina ahli al-ilm babu sabani tsakanin malamai fi annahu la qisasa ala sabiyin cikin cewa babu kisasi akan yaro wala majnunin haka nan ba kisasi akan mahaukaci وكذلك كل زائل العقل كل وكذلك كل زائل العقل hakannan duk wani wanda hankalinsa ya gushe bi sababin da wani sababi yu'dharu fihi da za iya masa udri kan na'imi wal mughma alayhi kamar mai bacci da kuma wanda ya shiga farfadiya ba a tsaye kisasi akan yaro ko mahaukaci hakan nan duk wani wanda yake da hukunci irin nasu na gushewar hankali ko lullubar hankali hatta mai maye matukar wannan mayen nata ba na ganganci na haram ba idan na ganganci ne na haram to an yi sabani don mallam yana magana ne akan abin da babu sabani a kansa idan mayansa na haramiya ne da gangan ya sha giyar kuma ma wala Allah ya sha ne don ya je ya ta'addanci kuma ya je yayin ba akwai sabani akan mai maye mayan haram amma mai maye maye na halal ko mayan rashin sani to hukuncinsa hukuncin saura mai farfadiya hukuncin mai bacci wani ya iya cewa to ya za lalle mun ji mahaukaci zai iya kisa mun ji yaro zai iya kisa mun ji mai maye zai iya kisa amma ya za ai mai bacci ya kisa to ai mai sauki ne surarsa shine a cikin baccin ne ya murgina ta kan wanda ya kashe yana baccin ne mace tana bacci sai ta juyi akan yaro ko namiji ne yana bacci sai yaro zai kwanta a jikinsa kuma irin masu awo masu babban frame din nan ya juyi akan yaron kawai ko yaron nan sai ya murɗike shi ya danne masa kirji ba numfashi kafin wani lokaci yaro ya mutu kuma za mu zo mu karanta da ku duk girman sannan diggirman sannan to za a iya kashe shi in ba dan uzurin bacci ba a dalilin wannan yaro jariri to amma tun da a bacci yake to za a mayar da wannan kisan nasa a matsayin kisa na kuskure sai dai a koma diya haka mai farfadiya yana farfadiya ya wurge ne rike shi sanadin wurge wannan sai ya kashe shi to duka waɗannan suna da uzuri to idan an je an yi hukunci ya tabbata cewa kisan ganganci ne sai aka samu irin wannan uzurin to wannan uzurin yana hana tsayar da hukuncin kisasi sharadi na biyu wa an yakuna al-maqtul ma'suma sannan wanda aka kashe din ya kasance mai kariyar jini wanda jininsa yake da kariya ma'sumar dam shine wanda jininsa bai halatta ba ta wata hanya daga cikin hanyoyin shari'a, wanda wannan shine asali a musulmi. Duk musulmi asali jininsa yana da kariya, kariya ta shari'a, yana da immunity na shari'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa idza qaluha faqad asimu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum illa bihaqqi al-islam. An umarce ni na yaki mutane har sai sun ce la ilaha illa Allah. Idan kuwa sun fada, to sun samu kariyar jinanansu da dukiyoyinsu daga gare ni da mutuncinsu. Wannan ka'ida ce ga dukkanin wanda yake musulmi, yana da kariyar jininsa da dukiyarsa da mutuncinsa. A aikin hajjin bankwana, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha. Nabi alaihi salatu wasallam ya ce lallai jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramiya ce a kanku. Kar wani ya zubda jinin wani, kar wani ya keta dukiyar wani, kar wani ya keta mutuncin wani. Kowa a cikin ku jininsa yana da kariya, dukiyarsa tana da kariya, mutuncinsa yana da kariya. Don wannan kariyar ce ma ta sa aka shar'anta kisasi ga dukkan wanda ya zubda jini, aka kuma shar'anta yanke hannu ga dukkan wanda ya taɓa dukiya da ba ta sa ba tare da haƙƙi ba, aka kuma shar'anta bulala 80 ga dukkan wanda ya taɓa mutuncin wani ba da haƙƙi ba. Saboda a tabbatar da wannan kariyar da aka bayar ga jinane da dukiya da kuma mutunci. Don haka wanda aka kashe, to ya zama bashi da wannan immunity na shari'a, ya zama bashi da wannan kariya ta shari'a. Kamar yaya bashi da wannan kariya ta shari'a? Okay, ya zama yana da kariya ta shari'a. To me ma'anar idan bashi da kariya ta jini? Idan bashi da kariya ta jini, wala Allah misali wanda aka kashe din dan fashi ne, sun yi fashi, sun yi kisa, sun yi barna, sun gudu. Wani kuma sai ya tadda shi kawai a jeji, sai ya kansa kawai sai ya kashe shi. Alhalin shi ba alƙali ba, shi ba sarki ba, shi ba wanda yake da wani hukunci a hannunsa ba, kawai farar hula ne ɗan cikin gari. Amma ya san shi, ya san da maganar laifin, ya san ana nemansa wanted, ko kuma wanda ya ridda ya bar musulunci, aka ba shi uzurin tuba bai tuba ba, ya gudu, sai wani wanda ya san shi, ya san ya yi ridda, sai ya ci karo da shi, sai ya kashe shi. Alhalin shi ɗin nan ba mai hukunci ba ne, kuma bai bi matakan hukunci ko ya kai an matakan hukunci gabanin ya yi masa irin wannan hukunci ba. Ko kuma wanda magidanci ne ya yi zina, kamar wani magidanci ya tadda wani yana zina da matarsa, sai ya kashe shi, kuma dama magidanci ne, sai ya kashe shi. To ire-iren waɗannan dukkaninsu dama a shar'ance jininsu ya halatta, jininsu ya halatta, ba su da kariyar jini irin yadda sauran al'ummar musulmi suke da kariyar jini. To idan aka zo, bincike ya nuna cewa kisan da wannan ya yi wa wancan ɗan fashin, ko kisan da wannan ya yi wa wancan kwarton, ko kisan da wannan ya yi wa wancan mai riddan, kisa ne na ganganci, kuma binciki ya tabbatar da cewa kisan ganganci to yanzu ba za a zartar masa da kisasi ba sai dai mahukunta alƙali ko gwamna ya sa a yi masa ta'ziri za a yi masa horo na ta'ziri saboda me saboda ya dauki doka a hannu daukan doka a hannu kuma laifi ne sai a yi masa hukuncin ya dau doka a hannu amma ba za a yi masa kisasi ba kuma ba za a biya diya ba saboda asali jinin da aka zubar din ba jini ne ma'asumi ba ba jini ne mai kariya ba to shi yasa sharadi ne na wato daukan kisasi ko hukuncin kisasi ya zama jinin jini ne mai kariya shi yasa ya tabbata cikin hadisi ingantacce cikin Bukhari in ba na samu duhuli ba wani bawan Allah makaho yana da wata baiwarsa tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta bari ya mata kashedi amma ta ki ta bari wata rana ta kuma ta maimaita da daddare dan haka shi kuma ya dauko diga ya sa a ruwan cikin ta ya fuda sai da ta mutu har lahira labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wataala gare shi gamshin shiga bincike dalilin mutuwar wannan mata ya tara jama'a a masallaci yana shedar wanda ya aikata wannan aika ya ji tsoron Allah ya bayyana kansa sai wannan dattijo makaho ya taho ya zo har gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah ni ne kuma baiwa ta ce kuma kaji abu da take to daga ƙarshe dai jiya da kwanan ta kare tai na ƙarshe kaji irin abin da nayi mata annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanci al'umma yace fashhadu inna damaha hadru ku zama shaidu jininta ya tafi a banza jininta ya tafi a banza wannan yana gwada maka cewa wanda jininsa ya riga da ya halatta to kashe shi koda da ganganci ne da keta to baya hukunta kisasi baya hukunta kisasi amma saboda kiyaye doka da oda da kuma tabbatar da aminci da zaman lafiya to ba za a bari a dauki kowa ya dauki doka a hannu ba idan aka bari kowa ya dauki doka a hannu to za a koma rayuwa irin ta jahiliya ko rayuwa irin ta namun daji kura ta ci kura ya zama kowa ana cin kare babu babbaka don haka sharadi na biyu ya zama wanda aka kashe din yana da kariya ta jini sharadi na uku wa mukafi'an lil jani fil islam wal rizq wal hurriyati fala yuqtalu al muslimu bil kafiri wala al hurru bil 'abd sannan kuma wanda aka kashe din ya kasance mukafi'an lil jani ya kasance sa'a ne kufu'i ne ga wanda ya kashe shi wanda aka kashe ya zama kufu'i ne in an ce kufu'i ana nufin tsara ko sa'a a ina a addini fil islami a musulunci ya zama sa'ansa ne a musulunci ya zama irinsa ne musulmi war rizqi wal hurriya ya zama sa'ansa ne a bauta dukkansu bayi ne ko kuma sa'ansa ne a yanci dukkansu yantattu ne fala yuqtalu almuslimu bil kafir ba a kashe musulmi bil kafiri ta dalilin kafiri wato dalilin ya kashe kafiri walal hurru bil abdi haka ba a kashe da ta dalilin ya kashe bawa a fahimci wannan gaba watan idan wani ya kashe wani to a shari'ar musulunci ana dubawa tsakanin wanda ya kashe da wanda aka kashe ta fiskar kafa'a, ta fiskar wato kuf wato tsare kantaka, idan dukkan su musulmai ne, wanda aka kashe din musulmi ne, wanda ya kashe ma musulmi ne, ko wanda aka kashe musulmi ne, wanda ya kashe ba musulmi bane, to za a dauki fansa. Musulmi ya kashe musulmi, kuma aka tabbatar da kisan ganganci, sharuɗa suka cika, to za a zarta masa da hukuncin kisasi saboda ya kashe musulmi. Hakan nan kafiri ya kashe musulmi, nan ma ya tabbata kisan ganganci, za a zarta masa da kisasi ya kashe musulmi. Amma idan aka samu wanda aka kashe din ba musulmi bane, wanda ya yi kisan kuma musulmi ne, to martaba ta musulunci ta ɗara martaba ta kafirci. Kamar yadda sai aka samu wanda aka kashe bawa ne, wanda ya yi kisan kuma ƴantacce ne, ɗa ne, to martaba ta ƴanci ta ɗara martaba ta bauta. So idan musulmi ya kashe kafiri, kuma sai aka kashe musulmi a dalilin ya kashe kafiri, aka kashe shi kisasi, to ai shi kisasi adalci ne ake nema. Adalci ne a zartar wa mutum hukunci da irin abin da ya yi. To idan aka kashe musulmi dalilin ya kashe kafiri, ba a samu adalci ba, saboda ba sa'ansa ba ne. Ta'adin da aka yi ya fi ta'adin da shi ya yi. Ta'adin da aka yi an kashe musulmi, to ya fi ta'adin da musulmi ya yi ya kashe kafir. Al-Islamu ya'lu la yu'la alai. Musulunci yana ɗaukaka ne, ba a ɗaukaka a kansa. Hakan nan idan bawa ya kashe, idan ɗa ya kashe bawa, idan ɗa ya kashe bawa, ba za a kashe shi ba, saboda ba tsare kun juna ba ne. Matsayi na ƴanci yana sama da matsayi na bauta. Ana la'akari da wannan. Wannan duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya zartar da wannan hukunci. La yuqtalu muslimun bi kafir. Ba a kashe musulmi ta dalilin ya kashe kafir. Wala yuqtalu hurrun bi 'abdin. Ba a kashe kuma ɗa ta dalilin ya kashe bawa. Wannan saboda kafa'a. An gane ku? Amma iya wannan shine abin da ake la'akari da shi a wannan sharadin. A sharadin kafa'a da musulunci da kuma ƴanci, su ake la'akari da su. Bayan wannan babu wani bambanci mai tasiri a kisasi, ko bambanci na launin fata, ko bambanci na shekaru. Bambancin launin fata a ce wannan fari ne, a ce wannan baki ne. Idan fari ya kashe baki, a ce ba za a kashe shi ba dan shi fari ne, a'a. Haka bambanci na shekaru, a ce ɗan shekara 50 ya kashe ɗan shekara 1, don haka babu kisasi, a'a. Shekaru ba su da tasiri, girma da ƙaranta babu tasiri. Ko kuma bambancin jinsi, a ce wannan namiji ne ya kashe mace, don haka ba za a kashe shi ba, a'a. Za a kashe shi tare da cewa mace ya kashe, za a kashe shi. Hakan nan jahili, malami ya kashe jahili, ba a cewa a'a babu kisasi, akwai kisasi. Ko masalauci ya kashe talaka, akwai kisasi. Duk wani bambanci da za ka iya tunawa daga cikin bambance-bambance, in banda musulunci da kafirci, in banda ƴanci da bauta, to ba wani bambanci mai tasiri a kisasi. Kawai za a zarta su da kisasi. Sannan sharaɗi na huɗu, wa an la yakuna walidan lil maqtuli. Kar kuma ya kasance mahaifi ne ga wanda aka kashe. Fala yuqtalu al-abawani bil waladi. Domin ba a kashe iyaye ta ita dalilin kashe da daga cikin sharuɗan istifa'in qisas daga cikin sharuɗan zartar da qisasi shine kar ya zama wanda yayi kisan uba ne ga wanda aka kashe idan uba ya kashe ɗansa kisan ganganci ya kwantar da shi ya yanka shi ko ya sa bindiga ya harbe shi ko ya daga shi ya rataya shi ya rataye shi ya kashe shi da gangan da sanin sa kuma bincike gwada cewa da gangan ya kashe shi duka sharuɗan kisan ganganci sun cika abinda zai koru duka ya koru sannan ya tabbata to ba za a yi kisasi ba saboda wannan haifayyar shi ya haife shi dan haka babu kisasi ko kuma uwa ta kashe ɗanta da gangan ba za a kashe ta ba kisasi saboda me saboda ita ta haife shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yuqtalu walidun bi waladihi ba a kashe wato mahaifi da abin da ya haifa to ta dalilin abin da ya haifa dalilin ya kashe abin da ya haifa ba a kashe shi wannan wata alfarma ce akirin ta haifayya shari'a ce wa mahaifi ko ta wa mahaifiya amma ba kar a dauka cewa an kashe banza ne nan a rika fahimtar karatun ana maganar babu kisasi ne kawai ba a ce ba komai ba babu kisasi ma'ana babu zartar da ba za a kashe shi ba amma za a dawo maganar diya ko idan kisan ganganci ne ya tabbata gangancin ne to diya zai biya irin ta kisan ganganci babu ta sauci ba rangwame ba daga kafa haka idan uwa ce ta kashe ɗa kisan ganganci ta zauna a ruwan ciki sa sai da ya mutu to ba ta sauci babu da kisasi amma za ta biya diya diya mughallaba diya wacce take mai tsanani mai kaushi kuma za a biya ne zai biya ne daga dukiyarsa ya ɗanɗana kudarsa da haka igiya sai ta saura ko maganar da ake magana ce ta kisasi shine aka ɗauke saboda jinin haifayya amma in ka ɗebe kisasi to ba zancen magana ta mutu ba zancen magana ta ƙare ba zancen an kashe banza a'a to amma kuma dunal aks banda aka ce idan ɗa ya kashe ubansa da gangan za a kashe shi za a yi kisasi idan ɗa ya kashe uwarsa da gangan za a yi kisasi za a yi kisasi kwanan nan na ga bidiyon wata shari'a a can kasashen Larabawa da wani ya kashe uwarsa aka kai shi gaban shari'a to karanta hukuncin na gani yadda alƙalin ya karanta hukuncin sai da ya karanto irin laifin irin yadda ya yi ya kashe uwa ya karanta masa yadda ya yi kashe uwarsa sannan ya karanto irin hakkokin uwa da irin matsayinta da kuma irin gudumawar da ta ba shi tun daga cikinsa har haihuwarsa ita ce wacce ta ma kaza 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 alƙalin nan ya karanto har sai ka gani hakkokin uwa da ɗawainiya da ta yi a ƙarshe ce kai kuma sakayyar da kai mata shi ne kai mata kisa irin nau'i kaza da haka babu abin da ya cancance ka irin a tsayar maka hukuncin Allah maɗaukakin sarki a kanka domin babu wata alfarma da ta rage maka a wannan rayuwar sannan idan ka koma ga ubangijinka ka je ka karɓi wani hukuncin kuma a wajensa bayan mun sauke namu da yake kanmu a sakamakon haka mun yanke maka hukuncin kisa da ta hanyar rataya kenan magana ta ƙare to idan ɗa ya kashe ubansa da gangan akwai kisasi za a kashe shi idan ɗa ya kashe uwarsa da gangan akwai kisasi za a kashe shi don haka idan uba ne ya kashe ɗa ake sarayar da kisasi ko uwa ta kashe ɗa ake sarayar da kisasi a bambanta wannan to wannan kenan to in ka ɗebe uba in ka ɗebe uwa to babu wanda yake da wannan alfarmar ba ba kaka ba 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 wa baffa ba 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 wa kawu ba 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 umma ko baba ne ba wannan alfarmar ta takaita ne iya mahaifi wanda ya haifa iya mahaifiya wacce ta haifa sauran waɗanda suke samun haifayya da kara ba su da wannan alfarmar sharadi na biyar wala budda min ittifaqil awliya'il mukallafin ba makawa dole ne a samu ittifaqin waliyai waɗanda suke mukallafai ba makawa a samu ittifaqin waliyai in ce waliyai waliyan jini waliyan jini ake nufi da waliyai ba waliyan aure ba ba waliyan yarinta ba ba waliyan abinan hauka ba ko waliyan wauta a waliyan jini to yin an ce waliyan jini ya hada har da mata ba iya asibai ba ba kamar wancan aqila da muka karanta ba aqila masu daukan nauyin diya su ake cewa aqila su asaba ne maza ne masu asibi nan kuma ana maganar awliya'ud dami waliyan jini su kuma dukkan wanda yake da haƙƙi akan wannan jinin ta dangantaka ta gado to yana cikin waliyan jini uba in yana raye yana ciki da in yana raye yana ciki mata tana ciki ya mace tana ciki jika dan da yana ciki jika yar da tana ciki hakan nan baffanu suna ciki ƴaƴan uwa suna ciki ƴaƴan uwa suna ciki baffanu suna ciki ƴaƴan baffanu suna ciki dukkan wanda yake da gado yana cikin waliyan jini kuma waɗanda suke da haƙƙi waliyan jini sune waɗanda yanzu da ya mutun nan suke da gado a cikin diya idan an bayar sune waliyan jini sune waliyan jini waɗanda suke kusan akwai magadi da ba shi da gado a diya wanda ya kisa kenan wanda ya kisa ba shi da gado a diya da muka buga misalin uba in ya kashe ɗansa ko uwa in ta kashe ɗanta babu kisasi za a dawo maganar diya ko to diyar za su bayar kuma ba za su ga gadon diyar ba to akwai wanda magaji ne amma kuma ba zai ci gadon ba to waɗannan waliyan jini dole ne a samu ittifaqin su akan yin kisasi idan sun kai 20 to dukkaninsu su yarda su amince akan ai kisasi ko kuma dukkaninsu su yi tarayya akan ba su yafe ba sai an yi kisasi mazan su da matan su yana da uwa yana da uba yana da mata biyu yana da kuma ƴaƴa 16 maza da mata waɗannan sune magadansa to dukkaninsu kuma sai suka ittifaqi akan ba su yafe ba to za a zartar da kisasi amma idan daya a cikin su yace ya yafe daya a cikin su wata matar sa tace ta yafe daga cikin matan sa ko wani dan sa yace ya yafe daga cikin yayansa ko mace ce ko kuma mahaifiyarsa tace ta yafe ko mahaifin sa yace ya yafe daya idan yace ya yafe a cikin magadansa to sauran 19 sai dai su karbi diya ba za a yi kisasi saboda rintan su da rikicin su ba su ce ba su yarda ba ba za a yi kisasi ba shi yasa nan malam yace ittifaqul awliya ittifaqin waliyan jini wannan abun bukata ne to anan malam ya hada sharadi biyu cikin daya yayi 2-in-1 da yace wala budda min ittifaqil awliya'il mukallafin to fadin sa al mukallafin sharadi mai zaman kansa dole ne a samu ittifaki daidaituwar harshe da ra'ayin waliyan jini, sannan kuma idan suka zama mukallafai, wanda shine a matsayin sharadi na shida su kasance mukallafai waliyan jini. In an ce mukallafai kuma baligai masu hankali. Kenan cikin waliyan jini idan akwai wanda bai balaga ba ko guda ɗaya ne, kaddara a ce a cikin magadansa akwai jariri, sai bayan mutuwarsa ma aka haife shi, ko kuma an haife shi bai jima ba ya rasu, to a nan ba za a zartar da kisasi ba sai an jira. Wannan ka'ida kenan. Idan aka tabbatar da kisan gangancewa wannan mutumin, aka je aka yi hukunci, aka masa hukuncin kisa, za a kashe shi. Amma cikin waliyan jini da za a bi sawu a je a nemi yafiya, akwai jariri, to sai hukuma ta rike shi, ta tsare shi, idan sauran ba su yafe ba. In sauran sun yafe, an samu guda ɗaya da ya yafe, to shi kenan sai a dawo maganar diya. Tunda dama ko ɗaya ne ya yafe a cikinsu, yanzu ba za a yi la'akari da jariri ba. Ba za a ce sai an jira an sara. Amma idan dukkansu ba wanda ya yafe, kaddara su 20 ne irin yadda na buga misali, amma ɗaya a cikinsu jariri ne, a cikin 20 ɗin nan 19 sun ce ba su yafe ba, to saboda tsammani sai a ajiye shi, a jira jariri kuma. A ajiye shi a gidan gyaran hali tsawon shekara 15 ko 16 ko 17 ko 18, gwargwadon yadda ijtihadin alkali ya nuna, don a samu nunar hankalin yaron, don shi ma a tambaye shi, kuma za a karanta masa duk abin da ya faru. Wannan shi ne wanda ya je ya samu mahaifinka a gona yana noma, ya ɗaga kansa ya kalle shi, sannan ya ce ya kwanta, ya kwanta ya sa wuƙa ya yanka shi tilas hallahir, a gaya masa yadda ya yi. Ko shi ne wanda ya hauro gida ya tadda mahaifinka, ya ɗaure hancinsa da bakinsa, ya shaƙe shi, ya je ya zina da mahaifiyarka, kafin ya gama ta'addancinsa a gidan mahaifinka ya mutu mushe, kuma aka kama shi bai tsira ba, yanzu an masa hukuncin kisa tun shekara 18 da suka wuce, amma kai ake jira, sauran duk ba su yafe ba, kai me za ka ce? An gane ko? Idan ya ce ya yafe shikenan. Idan kuma ya ce shi ma bai yafe ba, to kwanansa ya kare kenan. Shi kwanan wancan wanda ya ta'addanci ya kare kenan. Na ga irin wannan daga cikin waɗanda na shaida kashe su. Akwai wani bawan Allah dattijo ne. Shekararsa suka ce 20 a gidan yari. Ya yi ta'addancin lokacin yana da shekara 30 da wani abu. An zo za a kashe shi lokacin yana shekara 50 da doriya. Dattijo ya yi furfura, ya haddace Alkur'ani a gidan yari, ya zama malami a gidan yari, ya zama limami a gidan yari, yana da ɗalibai ana ɗaukan karatu a gidan yari, ya zama shugaba wanda ake girmamawa, ake ganin dattakonsa. Zaman da ya yi a gidan yari zaman jiran yaro ne jariri ya girma, domin a ji ta ra'ayinsa game da kisan da ya yi ubansa, domin sauran magada waliyan jini sun ce ba su yafe ba. Yaro kuma da ya girma shi ma ya ce bai yafe ba, kuma aka sake ba da muhula wani ɗan lokaci, ko Allah zai sa a samu daidaito da sasanto ba a samu ba. Malaminmu a aji yana ba mu labarin wannan mutumi da abin da suka sani game da abin da ya shafi fayil ɗinsa. Lokacin Sarki Abdullahi ne,
marigayi sarki Abdullahi Allah ya ji kansa da rahama Abdullahi ibn Abdul Aziz a lokacin sa ne suka ce sarki Abdullahi da file din wannan bawan Allah ya je gaban sa da kuma labarin sa ya je gaban sa ya damu ainun matuka suka ce sai da ya hawaye saboda ga yadda mutumin yazo ya zama mutumin kirki malami wanda ko a gidan yarin aka bar shi ya ci gaba da rayuwa iya rayuwarsa gaba daya to amfanin da yake a gidan yarin kadai ya isa to amma yanzu shi a matsayin sa na malik a matsayin sa na malikul mamlakatul arabiyyati saudiya wato sarkin masarautar kasar saudiya ba shi da iko ko hurumin yace ya yafi wanda aka jira kuma yace bai yafi ba kuma sauran auliya uddami suna nan sun kafe basu yafe ba don haka abin da ya rage shine ya sa hannu a je azartar da wannan hukunci akan wannan mutum suka ce file din yana kan teburin sa wata 6 bai iya yin komai akai ba ya kasa sa hannu daga ƙarshe ya ji tsoron kar Allah ya karbi rayuwarsa bai zartar da wannan al'amarin ba sai ya ji tsoron haka sai ya sa hannu to shine aka zo aka zartar da kisan sa a gaban mu muna gani aka sa takobi aka sare kansa shikenan magana ta kare don haka sharadi na 6 ya zama wanda aka kashe musu waliyan jini su zama mukallafai idan a cikin su akwai wanda ba mukallafi ba yaro ne za a jira ya balaga idan akwai mahaukaci za a jira ya warke idan jinyarsa ba mai warkewa ba sai an fidda tsammanin waraka to shikenan wannan sai a kaddara ba mai warkewa bane sai wanda yake jibintar lamarin sa ya tsaya a gurbin sa sai sharadi na 7 daga cikin sharuɗan zartar da kisasi al-amnu min at-ta'addi fil istifa'i malan yace wal amnu min at-ta'addi fil istifa'i da kuma amintuwa daga wuce gona da iri ko amintuwa daga yin barna a wajen zartaswa amintuwa daga yin barna a wajen zartaswa ba za a zartar da kisasi ba idan aka san cewa zartar da kisasin nan zai iya haifar da wata barna kuma akan wanda bai ji ba bai gani ba wannan suna buga misalin sa da mace mai ciki idan mace mai ciki ta je ta yi kisan ganganci aka zo aka tabbatar da cewa kisan da ta yi na ganganci ne aka yi mata hukuncin kisasi sai kuma aka yi iktishafi cewa tana da ciki ko tun lokacin da aka fara shari'ar ba ta da ciki amma daga baya ta samu ciki dama tana da miji sai aka zo an zartar da hukuncin kisasi kuma sai aka yi iktishafin tana da karamin ciki shi yasa idan an zartar da hukuncin kisa akan mace wajibin alkali ne yasa a je a yi bincike tana da ciki ko ba ta da ciki ba a zartar da hukuncin kisa akan mace kawai a je a kashe ta ba a yi binciken ciki ba kai hatta wani hukunci mai tsanani ko bulalar kadafi bulala 80 ko bulalar zina bulala 100 za a zartas mata to ba za a yi ba sai an bincike an tabbatar da ba ciki domin kar wannan hukuncin ya zartar da wata barna ya haifar da wata barna don haka idan tana da ciki ba za a mata kisasi ba domin wajen yi mata kisasi za a kashe dan cikinta domin ana da zaran an kashe ta to an kashe dan cikinta domin numfashinta ne numfashinsa jininta ne jininsa abincinta ne abincinsa rayuwarta ce rayuwarsa da zaran an katse rayuwarta to an katse ta sa shi yasa mun karanta da ku a can karatun da muka yi na abinci akan abinci da abun yanka mun yi da ku idan aka yanka tinkiya wajen fida aka samu da a cikinta kuma ya mutu to dan shi ma za a ci saboda yankan uwarsa ya zama yankansa domin mutuwar ta ce ta kashe shi to in tunda ta mutu da yanka ne to yanzu shi ma yanka ne ya kashe shi to kamar haka ne idan aka kashe mata mai ciki dan cikinta mutuwa zai to shi me yayi wala tazir waziratun wazira ukhra wata rai ba ta daukan nauyin alhakin da ke kan wata rai don haka sai an tabbatar da cewa daukan hukuncin nan ba zai zarce zuwa ga wato wanda bai ji ba bai gani ba kafin azartarsa. Waɗannan su ne sharuɗa na ɗaukan isafi gabanin azartarsa. Gabanin a ce azartarsa. Duka wannan sai mahukunta sun san su, sun ƙware a kansu, kuma sun maida hankali a kansu. Gabanin a ce za a zartas da kisasi. Ba wai kawai da an kama kisan ganganci, kawai sai a tafi sai a je a rataye, sai a je a kashe, ba haka bane ba. To sai an dubi waɗannan sharuɗa kamar guda bakwai da muka karanta gabanin a ce wato an zartar da kisasi. Malam ya ce wa tuqtalul jama'atu bil wahid, kuma ana kashe jama'a idan sun kashe mutum ɗaya. Ana kashe jama'a in sun kashe mutum ɗaya. Mutum biyu sun taru sun kashe mutum ɗaya, ko mutum biyar sun kashe mutum ɗaya, ko mutum goma sun kashe mutum ɗaya, za a kashe su gaba ɗayansu. Matuƙar ya tabbata kisan ganganci ne, aka yi bincike kisan ganganci ne. Waɗannan jama'ar gaba ɗaya sunansu ƴan haɗin baki don aikata laifi. Haɗin baki don aikata laifi laifi ne, ko a dokar Najeriya ma laifi ne. Kuma idan haɗin baki don aikata laifi ne, to ba a la'akari da irin gudumawar da kowa ya bayar, balle a ce wani shi yayi duka mai yawa, wani shi yayi duka kaɗan, wani bai ma yi dukan ba. A'a, in dai duka gugunsu ne suka aikata wannan ɓarna, in ɓarayi ne guda biyu suka je, ɗaya shi ne mai yankewa da saya, ɗaya mai haskawa da toci, ko ɗaya shi ne mai yankewa da saya, su uku ne, ɗaya mai haskawa da toci, ɗaya kuma yana musu leƙen asiri. To idan aka kama su duk ɓarayi ne yake musu hannu za a yi. A lokacin sayyidina Umar ɗan Khattab radiyallahu ta'ala anhu, wata mata mijinta baya nan, sai ta gayyato kwarata kamar biyar, wasu suka ce bakwai. To gidan akwai wani yaro matashi ya kai shekara 15. Bayan an yi abin da aka yi a gida na ɓarna da duk abin da za a yi, sai suka ji tsoron cewa yaron nan zai iya fallasawa, tunda ya fahimci duk abin da ya faru a gidan nan. Kawai sai ta ba su shawarar su kashe shi. Suka kashe yaro, shi kenan ku ba su tsira ba. Labari ya kai wajen khalifa, aka yi bincike, aka samo su ɗaya bayan ɗaya, aka tattaro su. Sayyidina Umar ya ce dukkan su kashe su zan yi. Wasu suka ce ya amiral mu'minina, ka kashe mutum bakwai akan mutum ɗaya? Sai ya ce wallahi law tamala'a alaihi ahlu sana'a la qataltuhum bihi. Yace na rantse da Allah, da mutanen sana'a gaba ɗaya za su yi masa taron dangi akan kashe shi, shi mutum ɗaya duk sai na kashe su. Malamai suka ce wannan kuma ita ce shi ne hukunci, kuma ita ce shari'a. Saboda matuƙar za a ce idan kun zama ku uku ko kun zama ku biyar, in kun yi babu kisa, to sai ya zama an buɗe wata dabara ta yin ɓarna kenan. In mutum ɗaya ne ya kashe za a kashe shi, amma idan suna da yawa shi kenan sun kar banza, sai dai a koma maganar diya. To shi kenan za a yi ta kisa, za a ta haɗa kai ana kisa kenan. Don haka jama'a sun kashe mutum ɗaya, za a kashe su. Ko da ɗaya mari ya yi, ɗaya kuma ya saka wuka. Ko da ɗaya riƙewa ya yi, ɗaya kuma ya zo ya kashe. Ko da ɗaya tarewa ya yi, ɗaya kuma ya zo ya kashe. Duka kowa gudunmawa da ya bayar ba za ta zan mai masa sauci ba, matuƙar haɗin baki suka yi don kashe shi, kuma suka kashe shi. Malam ya ce wa yuqadu kullu udwin bi mithlihi idza amkana bidun ta'ajjul. Kowace gaba za a yi kisasi da irinta idan ya yiwu, kuma ba tare da hakan ya haifar da wani ta'adi ba. Saboda faɗin Allah ta'ala wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. To wannan batu da malam ya ɗauko lokacin ba zai ba mu dama ba. Don magana ce akan kisasi na gabbai, shi ma yana da irin nasa hukunce-hukuncen da nasa tsare-tsaren. Idan mun yi gaggawa ba za mu ba shi haƙƙinsa ba. Banda mu dakata haka, sai Allah ta'ala ya kai mu majalisi na gaba, sai mu ƙarasa abin da ya rage na wannan babi, sai mu shiga babi na gaba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai, abin da na yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana baki ɗaya. وصلى اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Wannan yana cewa Sheikh Allah ya ƙara maka nisan kwana da rayuwa mai albarka. Amin. Tare da ku baki daya. Kamar yadda mutum idan yayi wankan janaba ba sai yayi alwala ba, shi ma wankan Juma'a zai dau hukuncin haka? A'a. Ba zai dauka ba. Wankan janaba da wankan haila da wankan nifasi, waɗannan wankan tsarki ne. Amma wankan Juma'a da wankan Idi da wankan shiga Makka da ire-irensu, waɗannan wankan tsafta ne. Wankan Juma'a ba wani abu ne ya same ka na rashin tsarki ba aka ce ka yi. A wanka ne na za ka shiga cikin jama'a ka yi wa Allah, kar ka je musu da tsani. Za ka ka gyara jikinka. A wancan lokacin Larabawa suna da wata al'ada. Al'ada kuma irinta rashin aski da rashin wanka akai-akai. Wannan al'ada ce ba kazanta ba ce. Al'ada ce ba kazanta ba ce. So, su a gare su ba wani aibu ba ne, haka suke rayuwarsu. To sai ya zama ko da ma ba za ka yi wanka kullum ba, tunda shari'a ma ba ta wajabta ma wanka kullum ba. Hakan nan aski, shari'a ba ta wajabta maka aski ba. In ka ga dama ka yi aski, in ka ga dama ka bar gashinka ka gyara shi, ba wani abu a ciki. To ko da ma ba za ka yi wanka kullum ba, to ranar Juma'a dai ka watsa ruwa a jikinka domin ka rage ɗan hamami da dauɗa-dauɗa, za ka shiga cikin jama'a. Kuma sanadinsa, wata rana ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci ranar Juma'a ya shigo zai yi huduba. Masallaci irin na wancan lokacin ga albarka ga kuma abin sai sha'ani. Masallaci ne ƙasa rairayi sama tankar Dabino, sannan gwafannin kuma itatuwa ne na kututturen Dabino, su ne gwafannin masallacin. Sannan abin hasken kuma a ci falfalle shi ne abin hasken. Idan an yi ruwan sama inda ya zo mamako da yawa, to yana ɗisa ta jikin tankar Dabino da ke rufin sama har ya rika jika su. Cayu ma suna masallacin su jike da yawa saboda yadda yake yoyo, har sukan ce da a ce ruwan sama zai dake mu a cikin masallaci. Idan ka ji mu muna tashi, ƙanshinmu yana tashi, ka ɗauka bunsurai aka jika, saboda tufafin su fatu ne, fatu kuma sun sha ruwa, to sai sha'ani. To an zo masallaci Juma'a, kowa ya taho daga hidimominsa ya zo masallaci. Manzo Allah salma ya shigo masallaci sai ya ji masallacin ba yadda yake. To ba fashi dai ya yi huduba yadda ya saba. Sai ce, ina roƙonku Juma'a mai zuwa in za ku zo ku yi wanka. Daga nan kuma ya matsa a kai ma, saboda ka san wani in aka ce masa ya yi wanka kamar an ce masa tafi lahira. Don haka wanka yana buƙatar kausa lafazi wani lokacin, saboda akwai waɗanda in ba matsa musu aka yi ba za su yi wanka ba. To har wata rana ya ce, wankan Juma'a hakki ne akan dukkanin wani musulmi baligi. To daga nan suka ɗauki abun kuma da tsanani, don haka sai suke yin wanka. Wata rana ma sayyidina Umar yana yin huduba, a lokacin yana khalifa, yana yin huduba sai wani daga cikin manyan sahabbai ya zo a makare
sai ya shigo masallaci. Da ya shigo masallaci, Umar ya ganshi, sai ce, yanzu wane sai yanzu kake zuwa masallaci? Sai ce, ya amiral mu'minina, ai mana haƙuri, na makara ne, ban samu dama ma ba sai alwala kaɗai na samu na yi. Sai na Umar ya ce, alwudu'u faqat, kuma duƙarin laifi alwala ma kaɗai kai? Malaman fiqhu suna hujja da wannan wajen tabbatar da cewa wankan juma'ar ba wajibi ne na farilla ba, tun da gashi nan wannan babban sahabi bai yi ba, kuma Umar bai ce tashi ka koma ka yi ba, duk da dai ya nuna masa gazawarsa ta bai samu dama ya yi ba. Don haka wankan juma'a a takaice wanka ne asalinsa na tsafta. Da a ce za ka je banɗaki, ka je da sosonka da sabulinka da ruwanka mai kyau ranar juma'a da niyyar wankan juma'a, sai ka gama wankan biyu duka, niyyar wankan juma'a da kuma niyyar wankanka na al'ada da ka saba, sai ka yi wankanka ba tare da ka bambanta ba, ba tare da ka ɗebi ruwa ka yi wankan juma'a daban, sannan kuma ka yi zo ka yi wankan soso daban ba, ka haɗa su a wankan soso da sabulu tas, ko ba tare da ka fara da alwala, ba tare da ka fara da dama ko da hagu ko ka yi, kawai ka yi wankanka da niyyar wankan juma'a da wankan al'ada, ka samu ladan wankan juma'a. Domin asalin bukatar shi ne tsafta, shi ne bukatar, ba wankan tsarki ba ne ba. To tunda wankan juma'a ba wankan tsarki ba ne, to ko ka bi process, ko da ka bi procedure ta wankan tsarki, ba zai zama wankan tsarki ba. Domin ai, ba janaba ce tare da kai ba ka ɗauke ta. In mace ce ba haila ce tare da ita ba, ta ɗauke ta. Idan janaba ce tare da kai, sai wankan ya ɗauke ma janaba, to ai ya ɗauke ma janaba, ya ɗauke ma rashin alwala, ya ɗauke ma komai. Saboda yanzu ya shigo da kai cikin tsarki. To amma na juma'a ba tsarkin ne ba ka da shi balle ya shigo da kai cikin tsarki. To shi yasa wancan na tsarki idan ka yi shi, to ya mai maka gurbin alwala. Amma wannan na tsafta idan ka yi shi, sai kuma ka yi alwala, ba zai mai gurbin alwala ba. Duk dai yadda nake so na zo kenan. Wankan janaba yana mai gurbin alwala, kuma ko da ba a yi alwala a cikinsa ba. Ko da ba a yi alwala a cikinsa ba, yana mai gurbin alwala. Saboda ai wankan tsarki ne. Alwala ma ita ma tsarki ne ai. Da alwala da wanka wanne ne babba? To, idan alwala tsarki ce, kuma ba ta kai wanka girma ba, to idan aka yi wanka na tsarki, dan me ba zai murkushe alwala ba? Ai yayanta ne. Za ka duk wanda ya yi wankan tsarki ba sai ya yi alwala ba. Domin kar ma mutane su ɗauka cewa alwalan nan da ake ta farkon wanka, sau ɗaya da aka ce a yi, kar mutane su ɗauka wannan ce alwalar. Ba ita ba ce, an taɓa alwala da janaba? Kawai wannan procedure ce ta wanka. Amma ba alwala ba ce, ka yi alwala ka je har ƙafa, kuma da janaba ba ka kawar da ita ba. Ina alwala? Kawai ka bi ladubban wanka ne irin na sunna, ka samu lada. Amma wankan da za ka yi ne lokacin da ka gama wankan, shi ne lokacin da kuma ka samu tsarki, ba da waccar alwalar ba. Da wankan ne ka samu tsarki. To ko da ba ka yi alwalar ba, kana zuwa da niyyar wankan janaba sai ka yi wankanka. Da niyyar wankan janaba, kawai ka watsa ruwa, baka ma bi waɗannan hanyoyin na mustahabbi da sunna da waye, kai wankanka da sunan wankan janaba, shikenan. Janaba ta tashi, to shikenan, alwala ta zo. Za ka je kai sallarka a haka, ba wani abu a ciki. To wannan shi ne, a takaice dai, wankan juma'a baya ɗauke alwala, amma wankan janaba yana ɗauke alwala, kuma na muku bayanin abin da ya bambanta su. الله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما ردنا أن بتاع قرأت من قرش إن شاء الله تعالى سنرانا جمعة بامر قرأت idan mun dawo kuma zamu sake zaben wani lokaci mu sake karawa Allah ya yarda. Assalamu alaikum. Malamin yana dariya, wato an yi kwan gaggawa, an yi tafiyar kura kenan, an yi rakiyar kura ko